Daga birnin Washington DC sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin mai dake Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a Jamhuriyar ta Niger sun hada da amfani Sarauniya, Fara'a, FM Nomad da Alal FM da kuma Niya dake birnin Gwanni. Sannan ma sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. A koda yaushe kuma kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Barkanmu da wannan lokaci. Yau Juma'a, 16 ga watan Maris na shekarar 2018. Hafsat Bello dan mai sauraro ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga kanin labarin.
Russia za ta ƙara yawan Amurka wanda za ta ladabtar a martaninta kan takunkumin da Amurka ta kakkaba ma wasu ƴan Russia. Shugaban Amurka Donald Trump ya yanke shawarar sauya HR McMaster a matsayin mai bayar da shawara ga ƙasa kan harkokin tsaro a cewar jaridar Washington Post. Sannan dubban mutane da suka hada da maza da mata da yara sun gudu daga yankin Ghouta na gabashin Syria a jiya Alhamis.
To kanin labaran duniya kenan. Za ku ji cewa a hukumomin tsaro a jihar Taraba Najeriya sun gargadi al'ummomi da suka tara makamai da su gaggauta mika su gare su.
Yanzu mun ga mai in aka ce kine ki fita da hankali ba wani wanda zai saura.
Sai kuma kungiyar kwadagon Najeriya da ta yi kira ga gwamnatocin jihohi kan sakarwa kananan hukumomi mara.
Muna cewa lallai kananan hukumomi a ba su cin gashin kansu kudaden su ya zama ya shiga asusun su sai jama'a aiki.
Za kuma mu tsallaka Jamhuriyar Niger inda wata jami'a ta kori dalibai daga ciki daga cigaba da karatu a cikin ta ko menene dalili duk za ku ji amma sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Russia za ta ƙara yawan Amurka wanda za ta ladabtar a martaninta kan takunkumin da aka kakkaba ma wasu ƴan Russia da aka zarga da yin katsalandan a zaben Amurka. Kamfanin dillancin labaran Russia RIA Novosti ya ruwaito mataimakin ministan harkokin wajen Russia Sergei Ryabkov na faɗa yau Juma'a cewa ƙasar Russia na kan shirya takunkumin da za ta kakkaba wa wasu da ta kira ayarin sabbin Amurkawa ƴan wasan kwaikwayo da kuma yiwuwar ta ɗaukar matakan ma. Ryabkov ya zargi Amurka da yin barazana ga kwanciyar hankalin duniya, to amma ya ce burin Russia shine ci gaba da tattaunawa da Amurka duk wanda daukar matakin ramuwar gayya da ya zama tilas gare ta saboda abin da ya kira taurin kan Amurka a siyasance, a cewar kafar labaran ta RRA. Jiya Alhamis, gwamnatin Trump ta bayar da sanarwar kakkaba takunkumi kan wasu ƴan Russia 19 da kamfanoni 5 da ake zargi da yin shiga sharaba shanu a zaben Amurka na shekara ta 2016. Amurka ta kumbo sahun kasashen duniya wajen yin tarda Russia saboda kai hari da aka yi a Burtaniya da Guba wanda ake zargin Russia ce ta aikata. Shugaban Amurka Donald Trump ya yanke shawarar sauya HR McMaster a matsayin mai bayar da shawara kan harkokin tsaron ƙasa, a cewar jaridar Washington Post ta jiya Alhamis. Jaridar ta Washington Post ta ce shugaba Trump bai so ne ya yi saurin sanar da wannan sauyin saboda kar ya kunyatar da janar din mai anini uku. Cire McMaster din na ɗaya daga cikin wani gagarumin sauye-sauyen da ake yi a mataki na sama a wannan gwamnatin, al'amarin da ya janyo fargabar yiwuwar mutane da dama su bar fadar White House, a cewar jaridar. Shi canji abu ne da kan faru kulle yaumin, abinda shugaba Trump ya gaya manema labarai kenan jiya Alhamis. Ya ƙara da cewa kuma kuna buƙatar ku ga an yi canji, ni ma ina son jin wasu ra'ayoyin kuma na daban. To karfa a sha'aba, ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Dubban mutane da suka hada da maza da mata da yara sun gudu daga gabashin Ghouta na Syria a jiya Alhamis. Ganin yadda yaki ke ta tayar musu da hankali, mutanen sun goye kayakinsu a baya, wasu rike hannaye, wasu kuma jibge kan kekuna ko kuma motocin daukar kaya ana ta neman hanyar ficewa. ‘Yan tawaye sun rike gabashin guta tun daga shekarar 2012. To amma yanzu sojojin Siriya ne ke rike da akasarin yankin, bayan da suka yi ta ruwan wuta da kuma hare-haren jiragen sama a yankin. Peter Moore, shugaban kungiyar bada agaji ta Red Cross, ya faɗi a wani bayani cewa ziyarar da ya kai Siriya kwanan nan ta yi abin da ya kira ƙara jaddada masa fargabar cewa yakin da ake yi ya kai wani mataki mai ban tsoro. Ya ƙara da cewa yawancin lokaci burin shi ne a lalata abubuwa ta yadda ma ba a damuwa da halin da ɗan adam ke ciki. Shugaban wata ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam a Siriya mai hedkwata a Burtaniya da ake kira Observatory ya faɗi jiya Alhamis cewa ƙaurar da mutane ke yi yanzu daga wannan yankin da aka yi wa ƙawanya, wanda kuma ke kusa da birnin Damascus, ya wuce wadda aka taɓa gani tun bayan da gwamnati ta ƙaddamar da yaƙin sake ƙwato wannan yankin. Amurka da Koriya ta Kudu sun yanke shawarar takaita girma da kuma tsawon lokacin yin atisayens na bai ɗaya na shekara-shekara, saboda cigaban da aka samu tsakaninsu da Koriya ta Arewa a diflomasiyance, a cewar wani rahoto na yau ɗin nan Juma'a. Atisayen na shekara-shekara wanda ya ƙunshi dubban sojoji, wanda kuma akan yi a kowane lokacin sanyi, za a fara shi ne a farkon wata mai zuwa, kuma tsawon wata guda kawai za a yi ana yin shi a maimakon watanni biyu kamar yadda aka saba yi a baya, a cewar wata majiyar sojin Koriya ta Kudu wadda kafar labaran Yonhap ta jiyo daga wurinta. Ba za a yi amfani da mashahuran makaman yakin Amurka irin su jirgin yaƙi samfurin B-1B ko kuma jiragen ruwa na ɗauko jiragen yaƙin da kuma masu amfani da makamashin nukiliya ba a wannan karan, a cewar Yonhap. Adadin waɗanda suka mutu sanadiyar ruftawar wata gada ta ƙaru ko ya ƙaru. Mutane aƙalla tara ne suka ji raunuka bayan da gadar wadda ta gitta saman wata babbar hanyar mota ta rufta kan hanyar inda ta danna motoci. Aƙalla ya zuwa yanzu mutane shida ne aka tabbatar sun mutu. Mr. Mark McKinney, shugaban sashen kula da waɗanda suka yi haɗari a babban asibitin Kendall, ya faɗi da daren jiya Alhamis cewa aksarin waɗanda suka ji raunuka halin da suke ciki bai canzawa, kuma daga kujewa zuwa buguwa har zuwa kariya. Jami'an da suka yi bayani a farko dai sun ce mutane goma ne suka jikata. Sanata Marco Rubio, mai wakiltar Florida a Majalisar Dattawan Amurka, ya ziyarci wurin jiya Alhamis, sannan ya rubuta a kafar Twitter cewa wayoyin da ke rike da gadar ta Miami sun warware, don haka kamfanin da ke gina wannan gadar ya ba da umarnin a daddaure su. Ana kan daddaurawa sai kawai gadar ta rufta. Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya sabunta wa'adin aikinsa na tabbatar da zaman lafiya a Sudan ta Kudu da tsawon shekara guda, sannan ya yi gargaɗin cewa muddin aka ci gaba da yaƙi, to zai ƙaƙaba takunkumin siyo makamai. Bayanin wanda Amurka ta jagoranci rubutawa ya bayyana abin da ya kira shirin kwamitin na ɗaukar duk wani matakin da ya dace kan waɗanda ke aikata abubuwan da ke kawo cikas ga zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma kawo mace-mace a Sudan ta Kudu ɗin. Jakadan Sudan ta Kudu ya bayyana matakin da abu na kawo ci baya.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara daga Najeriya, inda hukumomin tsaro a jihar Taraba suka yi kira ga duk wanda ke da makami ya miƙa shi gabanta domin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da ƙarin bayani.
Wannan taron tuntuba na kuwa cikin matakin da hukumomin tsaro a jihar Taraba ke ma dauka a yanzu na maido da doka da oda a wasu yankunan jihar da ke fama da tashi-tashi hankula na kabilanci ko addini musamman ma a yankin nan na Mambila inda aka samu asarar rayuka da dama ba maganin dabbobi cikin kwanakin nan da yake jawabi a wajen taron masu ba da zakin a tsaunin Mambila mataimakin gwamnatin jihar Taraba Haruna Manu yace yanzu gwamnatin jihar Taraba a shirye take na nemo bakin zaren magance irin waɗannan tashi-tashi hankula da ke aukuwa to amma kuma yace a kafa ba za ta ma cin maruwa ba muddin al'ummomin da lamarin ya shafa ba su shirye dinki barakar su ba
duk abinda za zo a zauna ba wani abu duk abinda kaga yana da wahala wallahi an zo an zauna an ce gashi nan mu fa ga abinda muke gani ai cikin lallami za iya samu amma wani yan wannan ya ce ni ban yadda ba wani ni ba zan ma zauna da wani ba tayi na zamu zo mu samu masalahan abu ba za mu samu ba so saboda haka kuna da shugabannin ku ni abinda yake so shine yadda muka fara wannan mu yadda da shi mu je mu zauna tsakanin mu ina fatan cewa wannan committee da aka nada shine zai kawo zaman lafiya an Allah ya da Mambila muna fatan Allah ya da ba za su saki samu wani rikici ba Mambila kuma ina jawo hankalin ku don Allah mu lura mu ga cewa mu yan uwan juna ne kadan muka yadda fa da haka ina tabbatar muku wallahi duk wayannan abubuwan tsakanin ku ba wai sai an nada muku wani committee ba za ku iya maganin sa Allah ya ba mu sa'a
shi ma da yake nasa tsokace a madadin shugabannin hukumomin tsaro a jihar director hukumar tsaro ta DSS a jihar Taraba Alhaji Shehu Saulawa ya ko gargadi al'ummomin da ke maboye makamai da su shiga taitayen su miƙa makaman domin gudun fada tarkon jami'an tsaro
yanzu mun ta nayi in aka ce kine ki fita da hankali ba wani wanda zai saurara maka ka maka ba ai to ina so wannan san wannan sannan ma ku in dinka abu wanda suke da bindigogi tare da su ina jawo hankali ku ko ne ku ba ku ne ka zo don jami'an tsaro ko ku shiga taitayi mun san kowa yana da bindiga ba wai a ce kuna ne ba ko mun ba a kowa yana da ita mun san ba mun san ba
to kome jami'in hukumar ta DSS kuma zai ce game da masu zargin cewa hukumomin tsaro a jihar kan masu ki wadanda ke da hannu a irin wadannan tashi-tashin hankula highlight dai ga Shehu Saulawan
amma wanda ya kamata su zo su follow up a ce su ba ta jawabi su ba ta bayani a police station da ba su ba kuma a dokar mu fari za ta ce duk rike mutum ta sai cikin sai internally ka alle ki ta kai zamu cike shi ba zan yi ba akwai sai ne in dai ba ce su mun sai ba ko irin wannan dole ka cikin sai a ga kunga an ce a ai an ba su ba ka bari ba kai ma kai naka in an ne mai ka zo ka ba da shaida
duk da zan shugaba Buhari jihar Taraba sai da ma aka sake samun tashi-tashin hankula a yankin na Mambila da ke da albarkatun kasa da kuma wurin kiwo lamarin da kuwa ya a sa rayuka wanda kuma sau tari ma akan danganta lamarin ne da rikicin fili kamar yadda wasu 'yan yankin ke cewa
sun kori shanu sun fake a gaba suna share shanu sun kaka fara kone-kone daga wajen
yamma dai zuwa yanzu hankula sun soma kwantawa to amma kuma akwai jama'a da dama da ke ma gudun hijira batun da kuma nazarta ke ganin fa dole ne a tashi tsaye Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdulaziz. Sai kuma kungiyar kwadagon Najeriya da ta nuna rashin jin daɗin ta kan yadda gwamnatocin jihohi ke kokarin murƙushe na ƙananan hukumomi ga Hassan Maina Kaina da cikakken bayani.
Da yake nuna rashin jin daɗin sa dangane da yadda gwamnatocin jihohi a Najeriya suke wa ƙananan hukumomi kama karya duk da cewa su ma ƙananan hukumomin suna zaman kansu ne bisa kundin tsarin mulkin Najeriya. Shugaban kungiyar kwadago ta ƙasa Comrade Ayuba Wabba ya ce ba za su amince da hakan ba.
Gwamnatin mu sun takura ƙananan hukumomi kudaden su na shiga baya zuwa wurin su abubuwa da yawa da ya kamata su yi ba ma sai sun zo jiha ba su iya yin shi. To me za ka yi ma ba ba kuɗi ba kuma ka duba wurare da yawa an ki a zabe sai dai a dinga amfani da kantamomi domin a dinga bin abin da bai kamata ba. Muna kan bakanmu muna cewa lallai ƙananan hukumomi a ba su cin gashin kansu kudaden su ya zama ya shiga asusun su sai jama'a aiki da shi domin shine fa gwamnati na farko wanda talaka zai iya zuwa ya hurta kukansa. So shine gwamnati mafi kusa da mutanen mu saboda haka dole ne ƙananan hukumomi mu ci gaba da bashin bazu gashin kansu sai mun ga abin da ya ture guzo nadi
a cewar wani tsohon shugaban karamar hukuma Comrade Aminu Abdulsalam Gwarzo an sami matsala ne tun farko bisa yadda ƴan majalisin jihohi suka zamto tamkar ƴan amshin shata a hannun gwamnatocin jihohin su
tsohon hukuma zabe ce ta ya ta dambiya wato yin zaben kananan hukumomi idan an ba wa gwamnati dama su nada shiyamomin da suke so domin ba tsoro ba kunya kowace jiha tana kallon irin yadda ake yin zabe na kananan daga randa mutum ya san cewa yari nan nadi ko zabe na yana hannunka in ka ga dama kuma za ka iya cewa ka da ga dama to mutane za su zama cikin tsoro za kuma su zama ba su da karfashi ba su da kuzarin da za su tsaya a kan abin da suke da cikin mutane majalisun mu kuma na jihohi wato ƴan majalisa ba su tsaya da kafafunsu sun zama suna kallon jihar fiye da kallon kansu to sannan ne za a samu damar samar da dokoki da ƙa'idoji na gaske na gaskiya wanda za su taimaki ci gaban kananan hukumomi idan su jihohi su tsanci nauyin da ke kansu su dubi Allah su ji tsoron Allah lalle ne kananan hukumomi tana buƙatar a saka musu mara
ko a baya-bayan nan sai da kwamitin da jam'iyyar APC ta kafa kan gyaran tsarin mulkin Najeriya ƙarƙashin jagorancin gwamnan Kaduna Nasiru Ahmed ɗan Rufa'i ya ba da shawarar a soke tsarin kanun hukumomin maɗin gurungum Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya
To bari mu tsallaka jamhuriyar Niger kuma inda wata jami'a a Yamai ta kori ɗalibanta da ta ce sun ciwa wani malami zarafi Sulaiman Minu Barma gare ka
Dalibai kimanin biyar dukkan su jigajigan kungiyar Iyonun ta ɗaliban jami'ar Yamai da suka hada da sakataranta da mataimakin sa kwamitin mashawartan jami'ar Yamai ya yanke shawarar kura a matsayin matakin raba gardama tsakanin malaman jami'a da ɗalibai waɗanda suka shafe kusan wata guda suna ja in ja akan zargin cin zarafin wani malamin jami'a Kungiyar malaman jami'a ta Sinex ta yaba da wannan mataki in ji sakataranta Dr. Nabala Adare
sai kwafi na university doka ta bada shi ga aikin jami'a kenan sun yi aiki da abin da doka ta ci su waɗanda suka yi wannan aikin Allah wadda an gane su kenan doka ta ce a hidda su
yanzu shikenan an kore su daga karatu kwata-kwata
an kore su a amara
Kungiyar ɗalibai ta Iyonun ta ce ba a yi adalci ba wajen ɗaukar wannan mataki da tuni ta yi watsi da shi in ji mataimakin magatakardanta Salha Kaila.
Wannan lamari ne na kama karya wannan lamari ne na zalunci da cin zarafi zuwa ga ɗaliban jami'ar Abdul Mumin mu kun ba za mu ja da baya ba babu adalci ciki babu gaskiya ciki kuma mu ba za mu yarda da wannan ba ɗalibai baya mu suke kuma za mu ci gaba da wannan gwagwarmaya.
Makonni sama da uku kenan da malaman jami'ar Yamai ke yajin aiki na sai yadda hali ya yi. Akan buƙatar a rushe wasu kwamitocin jagorancin ƙungiyar ɗalibai sauraka na tambayi Dr. Nabala shin ana iya cewa yajin aiki ya ƙare daga yanzu
to cikin kocan na a yi maganin wannan bala'i kashi ɗaya ne aka shafe ma hawaye wanda muka ce a kidda ɗan makaranta wanda suka cuce mu shan
me ya saura kenan
to akwai a ɗauki mataki wanda gaba nan gaba a hana duka bala'i bisa ilimin university
Lura da yadda yajin aikin ka iya haddasa koma baya a sha'anin karatun wannan shekara ya sa kungiyar ɗalibai ta Iyonun shigar da ƙarar malaman jami'a a gaban kotu. To amma da yake bayyana matsayinsa a ranar talatar da ta gabata, alkali ya sanar da su cewa ba su da hurumin yin haka akan irin wannan batu. Shin ko kungiyar Iyonun za ta koma kotu ne saboda korar 'ya'yanta?
Muna tunanin haka nan amma ga yanzu suke kira da gwamnati domin ya kira malaman makaranta domin su samu su dawo su bi hanya in ba haka ba to lalle kwanika masu zuwa za su tabbatar mu
da alama wannan matsala na iya shafar sha'anin karatu a matakai daban-daban bisa la'akari da yadda daukacin kungiyoyin ɗalibai suka yanke shawarar kauracewa taron wasanni da al'adu da ya kamata ɗaliban ƙasar su fara a ƙarshen mako a Maradi da ma wani taron ɗaliban na daban da za a yi a nan gaba a Agadez dukkan wani yunkurin jin ta bakin hukumomin ilimi mai zurfi akan wannan dambarwa ya ci tura. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule Mummuni Barma. Kuna sauraron murya Amurka ne kai tsaye yanzu agogo a nan Washington DC yana cewa karfe 11:19 wato karfe 11 da minti 19. Yanzu kuma ga shirin duniya Amerika.
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na duniyar Amerika. Shirin duniya Amerika na wannan mako zai dubi ne kan irin da barwar da ta kunno kai tun bayan da shugaban Amerika ya sallame sakataren harkokin wajen kasar Rex Tillerson daga makaminsa. Inda ya mai gurbin sa da shugaban hukumar leken asirin kasar ta CIA wato Mike Pompeo wanda za ku ji dan takaitaccen tarihin sa. Sunana Mahmud Lalo. Tun bayan da shugaban Amerika Donald Trump ya sallame sakataren harkokin wajen kasar Rex Tillerson ake ta kairuwa rana har ma aka fara fargabar cewa Trump din zai yi wa gwamnatin sa garan bawul domin a cewar rahotanni ya nuna wasu alamu da wata kila za su kai ga hakan. Wannan sallama ta Tillerson ta buzu cikin gaggawa kamar wutar daji inda ƴan majalisar dokokin kasar ta Amurka suka yi ta tsokaci kan tasirin wannan sauyi da aka samu a fannin harkokin wajen kasar. Senator John Cornyn dan jam'iyyar Republican ne.
So I'm sorry to see Rex Tillerson go but
ban ji daɗi ba da Tillerson zai tafi amma kuma zaɓin da aka yi wa Pompeo yayi daidai.
Ga kuma abin da Senator Robert Menendez dan jam'iyyar Democrat ke cewa.
Whenever you have a Secretary of State who says one thing on the world stage.
A duk lokacin da aka samu sakataren harkokin wajen Amurka yana zuwa fagen duniya yana faɗin wani abu na daban. Sannan aka samu shugaban ƙasa da zai zagaya faɗi wani abu daban kan batu guda wannan zai haifar da rudani a duniya.
Shugaba Trump dai zai mai gurbin Tillerson ne da Mike Pompeo wanda ke shugabantar hukumar leken asirin Amurka ta CIA. Ga waɗanda ke bibiyar siyasar Amurka, Pompeo ba bakon suna bane a sha'anin gudanarwa a Amurka domin an jima ana damawa da shi. Ya taɓa yin wa'adi uku a majalisar dokokin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Republican inda ya wakilci jihar ta Kansas. Yana ɗaya daga cikin mutanen da suka fara marawa shugaba Trump baya a lokacin da ya ayyana shirinsa na tsayawa takarar shugabancin Amurka. A lokacin da yake majalisa, Pompeo ya kasance ɗaya daga cikin jagororin da ke suka shirin kiwon lafiyar nan mai rahusa na Obamacare. Ya kuma jima yana nuna adawa kan matsayin nukiliyar nan da aka kulla tsakanin Amurka da wasu manyan ƙasashe biyar a gefe guda da kuma Iran a ɗaya gefen a shekarar 2015. Bayan da shugaba Trump ya bayyana cewa ya amince a tattauna da Koriya ta Arewa ba tare da ɓata lokaci ba, Pompeo ya mara masa baya. Idan har majalisar ta amince da zaɓinsa, Pompeo zai kasance mutum na farko da ya shugabanci hukumar leken asirin ƙasar ya kuma zama sakataren harkokin wajen Amurka. A wata sanarwa da ya fitar a jiya Talata, shugaban kwamitin da ke kula da harkokin wajen Amurka a majalisar dattawa, Bob Corker, ya ce ana sa ran a watan Afrilu za a yi zaman tantance kwarewar Pompeo. Daga cikin kalubalen da masana harkar diplomasiya suka bayyana zai tunkara idan an tabbatar mai da makamin nasa, akwai batun tattaunawa da Koriya ta Arewa da kuma matsayin da aka cimma ta nukiliya da kasar Iran. Amma wani rauni da suke ganin Pompeo yake da shi shine ba shi da kwarewa a fannin harkar diplomasiya. Wasu da dama na daga alamar tambaya ko abu ne mai yiwuwa mutum ya aikinsa a cikin kwanciyar hankali a ƙarƙashin shugaba Trump. To sai dai kofar da aka samu ta tattaunawa da Koriya ta Arewa, mutum da Trump da Tillerson suka rika kalamai masu sabani a kai, ya sa wasu sanatoci musamman ma daga bangaren ƴan Republican suna ganin irin salon mulkin Trump na kai ƙasar ga gaci a cewar Senator Mike Rounds.
All administrations have a differing point, a different management.
Kowace gwamnati na da irin nata salon mulki. Ga dukkan alamu, wannan shugaban yana da nasa irin salon da ya sha bamban da sauran shugabannin da suka gabata. Tunda dai wannan lamari ya ja hankulan masu fashin baki a duniya baki daya. Dr. Abbatu Bako na cibiyar nazarin demokradiyya da mulki da kuma siyasa ta duniya a Najeriya wato IPRC. Yana ganin wannan dambarwar siyasa zai iya shafar kima Amurka idan duniya.
To alhakika wato a kimar da Amurka take da shi a shugabanci na duniya ne tattalin arziki da zamantakewa da kuma wato jagoranci na demokradiyyar siyasa a duniya dole zai ringa wato zagwanyewa ko mu ce zai iya tsira cewa.
A gefe guda kuwa mutane da dama musamman ma daga nahiyar Afirka sun fi tunanin alkawuran da Rex Tillerson ya yi yayin ziyarar da ya kai nahiyar a makon da ya wuce. Dr. Abubakar Umar Kari masani ne a fannin siyasa a Jami'ar Abujan Najeriya.
Kasancewa an tuɗe shi daga mukamin da tun ma bai je ya bayyana rahotonsa ba, so akwai shakku kwarai akan cewa ko wannan ziyara ta sa ta mai wani amfani.
Masaro baki da abin da ya sauƙake nan a cikin shirin mu na duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Za mu da din waɗanda suka hada ainihin wannan rahoto da kuma waɗanda aka ji muryoyin su. Ni Mahmud Lalo nake cewa huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yanzu sai kaɗan daga cikin ra'ayinku masu sauraro.
Saƙon farko ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Amurka da Faransa da Jamus tare da Burtaniya daukar mataki kai tsaye kan Rasha da kuke yi bai dace ba. A zauna teburin sulhu shine mafi ma'ana. Saƙo daga Safiyanu Gumil Zangon Daura. Saƙo na gaba ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta sake sabon salo kai yadda take yaki da cin hanci domin akwai sauran runa a kaba. Saƙo daga Rilwana Ibrahim London Uba. Sai kuma saƙo na gaba ya ce tabbas mu al'ummar jihar Plateau muna farin ciki da irin aikin ci gaba da mai girma gwamnan jihar Plateau Simon Bako Lalong yake mana. Da fatan Allah ya kara mana zaman lafiya mai dorewa a jihar mu, amin. Sako daga Comrade Salim Abubakar Imam Jingir da Balan Vice Driven Tanka Jos. Sai kuma sako na gaba yace fatan alkhairi BOA Hausa. A gaskiya alawus din miliyan 13.5 da ake baiwa ƴan majalisar Najeriya yayi yawa. Ya kamata gwamnatin Najeriya ta sake lale domin akwai dimbin matasa a Najeriya ba su da aikin yi. Su ma ƴan ƙasa ne kamar kowa. Sako daga Usainan Alhaji Umar Forever Gashwa. Sako na gaba yace gwamnatin kasar mu Niger, ina sojojin kasashen duniya suke a Niger? Ake kawo hare-haren ta'addanci. Idan sojojin sun yi kadan ne, ku kawo ƙarin wasu daga Iraki da Isra'ila da sojojin Rasha domin mun gane kasar mu ta koma dandalin sojoji. Sako daga Musa Hadarin Asuba da Magaram. Sai kuma sako na ƙarshe yace Assalamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah ku ba mu dama don mu jajantawa iyalai da ƴan uwan waɗanda iftila'in rufutawar gadayar tsa da su a jihar Florida kasar Amurka. Da fatar Allah ya tsara gaba. Sako daga Sani mai lange-lange Yallon Yawuri da Hamza Galadima birnin Kebbi da Malam Ango malamin makaranta Yawuri da Salihu Isa Fana.
Sai kuma labarai amma wannan karin a takaice.
A takaice, Rasha za ta kara yawan Amurka wanda za ta ladabtar a martaninta kan takunkumin da aka kakaba masu ‘yan Rasha da aka zarga da yin katsalandan a zaben Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump ya yanke shawarar sauya HR McMaster a matsayin mai bayar da shawara kan harkokin tsaron ƙasa, a cewar jaridar Washington Post ta ji Alhamis. Dubban mutane da suka hada da maza da mata da yara sun gudu daga yankin Guta na gabashin Siriya a jiya Alhamis, ganin yadda yaki yayi ta tayar musu da hankali. Mutanen sun goye kayayyakin su a baya, wasu rike a hannaye, wasu kuma jibgikan kekuna ko motocin daukar kaya suna ta neman hanyar ficewa. Amurka da Koriya ta Kudu sun yanke shawarar takaita girma da kuma tsawon lokacin yin atisayen sanabai ɗaya na shekara-shekara saboda ci gaban da aka samu a diplomasiyance tsakaninsu da Koriya ta Arewa, a cewar wani rahoto na yau dinnan Juma'a. Adadin waɗanda suka mutu sanadiyar ruptawar wata gadar masu takawa wadda ake kan ginawa a cikin jami'ar Florida ta dan Amurka ya haura zuwa 6. Mutane akalla 9 ne suka ji raunuka bayan da gadar wadda ta gitta saman wata babbar hanyar mota da rufta kan hanyar inda ta danna motoci.
To masu sauraro, da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin karfe 9:30 a gogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato karfe 8:30 kenan a gogon Ghana, za mu dawo muku da wani sabon shirin. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Ladis Gresham da ta hada shirin, sai kuma injiniyan mu. Ni Hafsat dan mai so rike cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC. Amma kada ku yi nisa a dakaci shirin yau da gobe.